بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدسيك سادوا أولا وتا من البركة a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan gari mai tarihi, masallacin Alhaji Injimi, garin Borno, ko in ce garin Maiduguri a jihar Borno. Allah madaukakin sarki muke yi wa godiya da ya sake ba mu damar haduwa karo na biyu a wannan guri domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin kwanaki na wannan wata na Ramadan. A bara, kamar irin wannan lokaci, mun yi haduwa ɗaya bayan ɗaya har kusan haduwa 29 a wannan masallaci, inda muka fara tafsirin Surat Yunus, wato daga inda ɗan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya ji ƙansa da rahmarsa, ya tsaya a karatunsa. Karatun bara wanda muka yi shi cikin suratu Yunus, wanda har yau ma dai muna cikin wannan sura ba mu gama ba. Suratu Yunus, kamar yadda muka faɗa a matashiyar bara, cewa wannan sura ce da take karantar da mu tauhidi, kamar dai yadda surorin da suka sauka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta Makka suke karantar da tauhidi. Sura ce da take magana a kan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar zamantowarsa Annabin Allah, take mayar da martani da hujjoji masu gamsarwa ga waɗanda suke inkari, suke yin musu ko jayayya a kan annabcin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan sura tana ba da martani a kan waɗannan. Sannan sura ce wacce ta yi magana a kan abinda ya shafi tashin alkiyama da abinda ya shafi uluhiyya ta Ubangiji da cancantar a bauta masa shi kadai ba tare da an tara shi da wani ba. Wannan sura kamar yadda muka faɗa tana magana a kan waɗannan abubuwa. A wancan karo mun jijji abubuwa da dama da wannan sura ta yi tsokaci a kansu, wanda muka tsaya muka yi cikakken bayani a kan ayoyi ɗaiɗaiku daga cikin wannan sura. A wannan karo, da izinin Allah, za mu ɗora a kan inda muka tsaya, inda karatunmu ya tsaya a kan aya ta 67, duk da cewa a aya ta 68 mun 68 ko? Aya ta 71, na'am, aya ta 71. Mun fara karanta wannan aya, amma mun ce mu dawo kanta domin gaba ce, wacce yana da kyau a ce ta kanta ne aka fara ba tare da an zuƙa ta ba. Kamar dai yadda ya kasance a bara, haka zai kasance a bana. Abubuwan da waɗannan ayoyi suke karantarwa, waɗanda za mu karanta, suna da alaƙa kai tsaye ga rayuwar ɗan adam, ga rayuwarmu ta yau da kullum, sawa'un rayuwarmu ta addini, rayuwarmu ta tsakankaninmu da junanmu, mu'amalarmu da junanmu, rayuwarmu ta duniya ko kuma rayuwarmu ta lahira. Abubuwan da waɗannan ayoyi za su karantar bakin gwargwado za mu yi bayani a kansu bisa fahimta ta magabata, yadda malaman tafsiri suka yi bayanin su yadda malaman hadisi suka yi bayanin su yadda malaman fiqhu da sauran malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a cikin fage daban-daban na tarihi ba tare da mun boye abin da ya kamata a sani ba. Mun san cewa irin waɗannan bayanai sautari ba sa yi ma wasu daɗi, shi kuma karantarwa ba ana yin ta bane don wani ya ji daɗi ko don wani ya ɓata rai, ana yin ta ne don a faɗi abin da ya kamata a faɗa. Idan wanda yake faɗar gaskiya, wanda yake faɗar ƙarya baya jin tsoro, baya jin kunyar faɗi ƙaryarsa, to saboda menene wanda yake faɗar gaskiya shi zai ji kunya ko ji tsoron faɗarta? Babu shakka shi ya fi kamata ma ya faɗi gaskiyar da ya kamata ya faɗa. Domin wanda zai faɗi abinda Allah ya ce da abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa, wannan shi ne ya yi riƙo da ainihin madogara mafi ƙarfi, shi ne wanda yake samun taimako daga Allah maɗaukakin sarki. Ayoyin da za mu karanta waɗanda suka shafi kissoshin annabawa guda uku da Allah ya bamu a wannan sura, annabi Nuh, annabi Musa alaihi salam da kuma annabi Yunus alaihi salam, dukkaninsu suna karantar da mu irin wannan karantarwan ne, cewa mu fito mu faɗi gaskiya, kada mu ji tsoron wanda yake faɗa da gaskiya. Za mu tashi akan aya ta 71. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون.
الله مدعوكين سركيت واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنفرون. واتلوا عليهم نبأ نوح تكرر تامس لا بارد النبي نوح إذ قال لقومه يا عندي يتشو متاننسا يا قومي يا قوم متانينا إن كان كبر عليكم مقامي إذن سيواتا أتكنكو قوزمانا أتكنكو ya zaman muku abu mai wahala ko mai wahalarwa, wa tazkiri bi ayatillah, haka nan wa'azin da nake yi muku da ayoyin Allah in ya zama mai wahalar da ku, fa ala llahi tawakkaltu, to ni ga Allah kadai na dogara. Fa ajmi'u amrakum, ku tara ra'ayinku ya zama ra'ayi guda daya. Wa shuraka'akum, ku tattaro ababan tarayyarku. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a tsakankaninku. Sun makubo ilayya, sannan ku gama da ni. Wala tunzirun, kada ku saurara mu. Bayan Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya gama ba mu labari, ya gama tabbatar da abin da ya shafi uluhiyarsa da kuma annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, da kuma ba da ansa ga shubuhohi wanda makiya addinin musulunci suke faɗa a wancan lokaci dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama, na zarginsa da cewa shi mai sihiri ne ko zarginsa da cewa shi magaryaci ne, bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayar da ansa akan dukkan waɗannan abubuwa sai kuma bayani ko akalar bayani sai ta karkato zuwa ga kissoshin annabawa kissoshin annabawa Ubangiji madaukakin sarki ya ba da su a wannan sura bayan ya faɗi abubuwan duk da ya faɗa saboda wasu dalilai abu na farko duk lokacin da mai bayani yake bayani akan wani ilimi guda daya to idan bayaninsa yayi tsawo to babu shakka masu sauraro sukan iya su fara kosawa su fara gajiya saboda kasancewar abin da yake ta faɗa nau'i ɗaya ne ko iri ɗaya ne idan yana so ya shigar musu da nishadi ya shigar musu da karsashi to sai ya canza nau'i na fanni ko nau'i na ilimi wanda yake bayarwa zuwa ga wannan nau'i daban to wannan zai sa dan adam ko mai sauraro ya ji sabon nishadi ya dawo fit wajen sauraron abin da yake sauraro saboda bayan ubangiji yayi ta magana akan ad-dala'il wal bayyinat akan uluhiyya ta ubangiji da kuma annabci na annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka canza akalar magana zuwa ga kissoshin annabawa domin a samar da wannan kwadayi a zuciya a fitar mata a kara mata karsashi wajen sauraron abin da take sauraro abu na biyu dan abin da zai fada a cikin waɗannan kissoshi su zama abun koyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shi da sahabbansa su san cewa abin nan da yake samun su na kiyayya da gaba da bakaken magagaru da suke ji daga abokan fadansu masu fada da gaskiya wannan wani abu ne da ya faru ga annabawan da suka gabace su ba su kadai ya faru gare su ba idan kasancewa wani abu na musiba wanda yake tattare da kai ba kai kadai ya shafa ba ya shafi ma wasu gabaninka kuma waɗanda ma za su zo bayanka zai iya ya shafe su to wannan wala Allah zai sanya maka nutsuwar zuciya hankalinka zai kwanta kamar yadda larabawa suke cewa almusibatu idza ammat khaffat musiba idan ta zama ba kai kadai ta shafa ba ta shafi ma wasu banda kai to sai ta yi maka sauki sabaninka ji cewa kai kadai ne kake cikin wannan tashin hankali to hankalinka zai fi tashi ya fudu gunzuma shi yasa al-Khansa lokacin da take waka ga dan uwanta Safar wanda aka kashe shi a lokacin jahiliya a cikin yaƙe-yaƙen su na jahiliya take fada lokacin da take tuna shi take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi safran fa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi take cewa walaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqatantu nafsi ce kullun idan rana ta fudo ta fadi to sai na tuna Safar sai na yi baƙin cikin rabuwa da shi take cewa ba dan masu kuka waɗanda aka kashe musu ƴan uwa da nake gani a gefe da ni ba kusa da ni daura da ni to da babu shakka bala'in da nake ji tattare da ni zai sa in kashe kaina wato kasancewar akwai wasu tare da ita su ma kuma irin abin da ya same ta shi ya same su to wannan yana sanya musibar zama ta yi masa abin nan sauki ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي شي يسا الله وكن سلك يكي نون تشاول نن قائدة رانا قوبك يا وزات أبقاني با رانا دا الله زي جيب الموتة تشكي موتة دي يوز كسن شي ورسون دان سو ديوا أتشكي موتة سن يتا ليا دجونا أتشكي موتة ونن بزي خفف فامسو بزي ساس سامو سن يكوس السوچي أتشكي زوچي سوا الله يقول لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم annakum fil azab mushtarikun tunda har kuka zalunci kanku a yau kasancewar ku kun yi tarayya a cikin wuta ba zai amfane ku ba ma'ana wannan ka'idar da take amfanar ku a duniya anan lahira ba za ta yi ku amfani to dan ubangiji madaukakin sarki ya sanya tasliya ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya tasliya ga zuciyar sahabbansa sai Allah madaukakin sarki yake bashi wannan kissoshi domin ya ji cewa abinda ya sami ya same shi to ya samu annabawan da suke gabaninsa kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki su yake bawa nasara waɗanda suke faɗa da annabawan nan su suke kaiwa ƙasa na uku su kansu kafirai da masu faɗa da addini yayin da za su ji irin waɗannan kissoshi su ma ya kamata su ɗauki wa'azi ya kamata su ɗau darasi su san cewa duk yadda suka kai ga wauta suka kai ga matuƙa wajen cutar da masu kira zuwa ga gaskiya, wannan ba zai kai su ko ina ba, domin daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki yana ba da nasarar sace ga annabawa da waɗanda suka bi gwadabansu suka bi tafarkinsu, kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yana karya gadon bayan maƙiya addinin Allah. To lokacin da kafirai za su ji irin waɗannan kissoshi, shi ma wannan zai sanya waɗanda Allah ya nufa da shiriya daga cikinsu zuciyarsu ta karaya, su ji cewa ya kamata su zo su saduda su miƙa wuya ga gaskiya. Sannan abu na hudu, abin cikin abubuwan da wannan irin waɗannan kissoshi suke karantarwa suna har ila yau karantar da mu cewa wannan Alkur'ani ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallama ne yake ya kirkire shi ba, domin irin abin da ya kunsa na kissoshi wanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta a cikin Alkur'ani ba yadda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda ba karatu yayi a gurin wani ba, ba wasu littafai ya so ya karanta ba, babu yadda za a yi ba tare da wahayi bai iya labarta su. To idan aka ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin Allah waɗanda suke kunshe da kissoshin labaruka na wasu waɗanda suka rayu shekaru dubbanni baya, yana ba da labarin kuma ba tare da ƙari ko tare da tawaya a cikin labarin ba, wannan zai sa masu ɗaukar izina musamman waɗanda suke da ilimin abin da ya wakana su fahimci cewa lalle wannan Alkur'ani daga Allah ne ba yin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne. Sannan kuma ga waɗanda za su zo daga baya waɗanda za su bi tafarkin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, su ma sai su karanci darasi daga waɗannan kissoshi na annabawa, su san cewa takurawa da musgunawa da nuna ƙiyayya da za a nuna musu a cikin harkar da suke yi ta da'awa da abin da suke faɗa na gaskiya, kada wannan ya sa su sadu da su rusuna, kada wannan ya sa su ci baya, kada su yi tsammanin Allah ya rabu da su ne. Matuƙar suna riƙe da igiyar Allah, suna riƙe da gaskiya, to Allah yana tare da su. Komin daren daɗewa Ubangiji zai taimaka musu. Ƙarshe abokan faɗansu su za su kai ƙasa, amma ba ainihin masu jira zuwa gaskiya ba. Saboda haka waɗannan ayoyi ko waɗannan kissoshi da za mu shiga suna ba da irin waɗannan darussa. Allah maɗaukakin sarki ya fara da kissar Annabi Nuhu alaihi salam. Cikin wannan kissa ta Annabi Nuhu da Allah ya faɗa a wannan guri akwai fa'ida kamar guda biyu. Fa'ida ta farko, Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa mutanen Annabi Nuhu alaihi salam yayin da suka doge suka cije suka tilje a bisa kafirci da kuma faɗa da Annabi Nuhu alaihi salam da ƙaryata shi, Allah maɗaukakin sarki ya gaggauto musu da azaba ta hanyar ya nutsar da su a ruwa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kissarsu domin ta zama izina, ta zama wa'azi da su waɗannan kafirai waɗanda ainihin suke jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama, suke faɗa da tauhidi, suke faɗa da annabci. Abu na biyu, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantar da mutane Qurayshawa wannan lokaci, yana karantar da su abin da ya shafi tauhidi, kuma yana gaya musu duk wanda ya saba wa tauhidi to ƙarshensa Ubangiji zai ainihin azabta shi. To kafirai kuma suna gaggauto da azaba cewa idan har gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to yaya har yanzu ga sunan wane ya girma ya tsufa ya mutu ba abin da ya faru, wane ma gashi ne ya taso har ya tsufa ba abin da ya faru, to meye yake faruwa ne idan har abin da yake faɗa dinnan gaskiya ne, saboda menene Ubangiji ba zai gaggauto da azabar ba. Shine Allah yake gaya musu cewa ga kissar Annabi Nuhu nan, su ɗau wa'azi, su ɗau darasi daga cikinta. Annabi Nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanensa 50 sana illa 50 ama, ya zauna shekara 50,000 yana yi musu wa'azi, yana gaya musu su bi Allah, su bi shi, su yi aiki da abin da ya zo da shi tsoron Allah, suna ta kangarewa dukkan hanyoyin da zai bi, kamar yadda suratul Nuhu ta gaya mana dukkan hanyoyin da zai bi na yin wa'azi sai da ya bi, amma duk da haka suka ci gaba da kangarewa. Daɗewa azaban nan ba ta sauka a kansu ba, bai hana ta sauka ba, domin daga ƙarshe bayan waɗannan shekaru da ya kwashe a cikinsu 50,000, Allah ya kawo azaba ɗin. saboda haka daddewa azaba bata sauka ba ba shi yake nuna cewa ba za ta sauka din ba karshe dai za ta iya sauka din kuma ubangiji madaukakin sarki ya nuna ainihin gaskiyar al'amarin da ake kira su zuwa gare shi ba tare da kuma sun yarda ba Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ba mu kissar annabi Nuhu amma an gaya mana faifanta ne na karshe kissar annabi Nuhu tana da tsawo ta kunshi abubuwa da yawa amma a cikin waɗannan ayoyi sai ubangiji ya ɗauko faifan ƙarshe na kissar annabi Nuhu sai yake labarta mana faifan ƙarshe kuma abin da ya kunsa at-tahaddi wato kalubale kalubalen da annabi Nuhu alaihi salam yayi wa mutanensa bayan dogon gargadi da yayi musu bayan doguwar tunatarwa da yayi musu bayan dadewa da aka yi suna cewa da shi makaryaci za mu ga a cikin wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya bayar da annabi Nuhu an nade dukkan wasu fayafayai waɗanda suke da alaka da ainihin as-safina jirgin ruwa da annabi Nuhu alaihi salam ya ainihin gina ko ya kera ba a yi mana bayanin suwaye suka shiga cikinta ba ba a yi mana bayanin tufa da ba duk ba a yi mana bayanin waɗannan abubuwa bayani daki-daki ba kamar yadda suka zo a cikin wasu surori kamar su suratu Hud da za mu shiga cikinta nan gaba duk ubangiji ya naɗe wannan an fito da faifan da yake magana a kan ƙalubale da annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa domin wannan shi ake buƙata a yanzu a cikin wannan bayani da Allah yake ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa da ya zo musu da gaskiya suka ce da shi ƙarya yake ya ce musu shi annabi ne suka ce ba su yarda ba ya za a yi Allah ya aiko shi a matsayin annabi ga shi mutum to sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko musu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda ya sha fama da mutanensa amma daga ƙarshe sai ya yi musu wani ƙalubale wanda shi wannan ƙalubale ɗin shi yake ƙara tabbatar musu da cewa eh lalle annabi Nuhu din nan annabi ne inda ba annabi bane ba zai iya wannan da karkirji ya yi irin wannan ƙalubale ya cika baki haka ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana faifan da yake magana akan wannan ƙalubale da yadda annabi Nuhu alaihi salam ya nemi taimakon ubangijinsa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da shi duk da cewa su ne ƴan kaɗan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kama maƙaryata ya halaka su duk da cewa su suka fi kowa yawa su suka fi kowa ƙarfi a wannan lokaci don haka za mu ga gaba ɗaya kissar annabi Nuhu Allah ya taƙaita ta cikin ayoyi ɗan kaɗan a cikin wannan faifai na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce watlu alaihim naba'a nuhin ka karanta musu naba'a nuhin labarin annabi Nuhu annaba a cikin lugar larabci idan aka ce annaba ana nufin al-khabar al-azim zu khabarin azim labari wanda yake da girma amma ya tasa'alun anin naba'il azim kalmar naba duk sanda balarabe ya amfani da ita to tana nufin labarin ba tsantsani ba ne labari ne da ya kamata kai da ake so a baka ka tsaya ka saurara ka ji me ake so a gaya maka shi yasa Allah ya ce watlu alaihim naba'a nuhin bai ce khabara nuhin ba ka karanta musu labarin nan babba mai girma na annabi Nuhu alaihi salam qala liqaumihi yayin da ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane na ya ce ya qaumi ya ku mutane na daga jin yadda ya kirawo su za ka fahimci cewa abinda yake so ya gaya musu akwai ainihin furkushin soyayya a ciki akwai alama yana son su don haka sai ya kirawo su da abinda zai nuna cewa suna shi ne shi nasu ne suna shi ne don haka ba tutar da su zai yi ba abinda zai gaya musu alkhairi ce ya qaumi ya ku mutane na za mu ga ba a faɗi mutane annabi Nuhu ba su da wani suna na musamman da ake kiransu da shi alqur'ani sai da ce mutane annabi Nuhu al'ummar annabi Nuhu amma ba a ba ta wani suna za a ce al'umma ce ta kaza domin a wannan lokaci babu wasu al'ummomi da yawa hadda zai buƙaci sai an ware kowace al'umma da sunanta al'ummar ɗaya ce a wannan lokaci ba ta buƙatar kuma a ta mata sunaye daban-daban tunda abu ɗaya ne don haka sai mu za mu ga irin wannan shi ta faruwa sai dai a ce qaumi nuhin wadhkuru idda alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin ce min ba'di qaumi nuhin ba faɗe su da wani suna ba haka nan mutanen lokacin da Allah madaukakin sarki ba labarin annabi salih abinda yake ga mutanansa wadhkuru idda alakum khulafa min ba'di qaumi 'ad a wani lokacin qaumiyya da yake al'umma da yake saboda haka ba su yawaita ba bare a ba kowanne sunansu ce ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan tsayuwa ta a cikin ku maqami zai dauki ma'anar dadewa a cikin su da yayi kamar yadda Allah ce fala bisa fihim alf sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su shekara 250 duk lokacin da ka dade cikin mutane kuma kana faɗa musu abu guda babu shakka za su kosa musamman kuma in abin nan da suke faɗa musu abu ne wanda yake ba sa son su ji abu ne wanda baya da dadin ji a gurinsu kuma ka dade kana ta faɗar su kana ta maimaitawa babu shakka za su ji abin ya ginshe su ya ishe su ya kamata ka kyale su haka ce to dade wanda ne ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah ina cewa ku bar abin da kuke yi na bautar wani Allah ku tsantsanta Allah da bauta idan wannan ya muku girma ya muku nauyi yana wahalar da ku wajen sauraro shine ma'anar makami zamana a cikin ku ko makami yana nufin hali wa sha'ani idan yanayin da nake ciki na zamantowar mutum mai so a bi Allah mai so a bar bauta ma wani Allah wannan yanayin da kuke gani nawa har ma wanda yasa nake cewa ku ma ku zama kamar ni masu bautar Allah shi kadai wannan kuna ganin ya muku girma ya muku nauyi sauraka makami zai iya daukan sha'ani wa hali zai kuma iya daukan makami ay lufi wa qiyami fikum ko dai yanayin da nake ciki ko kuma a dadewa ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah idan wannan ya muku girma kuna jin cewa abu ne wanda ya dame ku a wasu malamai suka ce kuma tana yi wa makami yana nufin tsayuwarsa a cikinsu yana musu wa'azi domin a bisa ga al'ada musamman a wancan lokaci mai wa'azi tsayawa yake yi masu sauraron suna zaune an ce haka annabi isa alaihi salam yake wa hawariyun wa'azi zai tsaya a tsaye so kuma ainihin suna ta zaune domin wannan shi yake nuna cewa shi ne yanzu ma'aikacin su yake yi wa saboda haka shi ne mai ɗaukan wahalhalin su hutu ya zo musu da shi haka lokacin da zai tsaya a ciki su suna zaune lokacin da zai tsaya na wa'azi su a zaune suke lokacin da yake kai kawo ya je ya kwankwasa gidan wannan ya je ya halarci ainihin tarurruka daban-daban ba komai yake so ba illa ya ga an karɓi saƙon Allah haka shi aiki yake cikin wahala yake su kuma a zaune suke suna cikin jin daɗi abinda kuma yazo da yazo musu da shi shi zai tabbatar musu da wannan jin daɗin kuma jin daɗin da suke ciki ya ɗore babu shakka duk mutumin da ya saba da wani abu musamman idan na addini ne ya daɗe a kansa iyaye da kakanni babu shakka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci haka nan ka fito masa baina ashiyatin wa duhaha ka ce da shi ya bar wannan abin da yake yi ya dawo ya bi wani abu daban da bai san shi ba babu shakka wannan yana da wahala abu ne mai wahala sai wanda Allah madaukakin sarki ya so da shiriya shi ne zai bar abin da yake domin abin da zai yi tunani abin da ya daɗe a kansa iyayensa mahaifansa shi suka yi har suka mutu kakanninsa shi suka yi har suka mutu kakannin iyayensa shi suka mutu a kai kuma wani ya zo ce a bar wannan abin ba ko ne ya tsaya yi tunani sai ce a to wannan maganar fa abinda take nunawa kenan iyayena ba daidai suka yi ba sun mutu a kan bata kakannina a kan bata suke sai ya ji cewa in ya yarda da wannan kiran da ake masa kenan ya yarda iyayensa batattu haka sai ya ga to ko da ya yarda iyayensa batattu ne gare ya yi wannan magana gare ya yi wannan abu saboda babu shakka wa'azin da annabi Nuhu alaihi salam ya zo musu da shi dole ne su ji abu ne wanda yake mai nauyi a kansu shi yasa annabi Nuhu yake ga su in kana kabura alaikum ya muku nauyi sa'uba alaikum wa taqula alaikum ya muku nauyi kuna ga ba za ku iya karba ba ba za ku iya bi ba wa tafkiri bi ayatillah da wa'azin da nake yi ina karantar da ku ayoyin Allah, kuma babu shakka kamar yadda kowa ya sani cewa idan mutum ya saba da duniya da jin dadin duniya, babu abin da yake so illa ya hore ya hore ya more a wannan rayuwa ta duniya. Babu shakka ba zai so ya rika jin abin da yake da alaka da mutuwa, wanda yake da alaka da azaba, wuta, jahannama, kabari, ba zai so ba. Shi yasa za ka ga dukkan wasu wanda suke yan duniya ba sa son su ji wa'azi, domin ana wa'azi za a taɓo lahira, za a taɓo maganar azaba ga wanda ya karkace, za a taɓo kaza, za a taɓo to wannan abubuwan su kuma baya gaban su, haka dole ya musu nauyi. Annabi Nuhu alaihi salam kamar sauran annabawa, kamar sauran masu wa'azi, shi ma zai faɗi ayoyin Allah ne gaba ɗaya, zai faɗa musu abin da ya shafi daɗi, abin da ya shafi kuma wahala, zai gaya musu aljanna, zai gaya musu wuta. Amma shakka ba za su so jin wannan ba. Ka zo ka samu mutane waɗanda suke cikin holewarsu, ainihin da fantamawarsu, ana cin haram da halal babu bambancewa, ka zo ka ce za ka yi musu maganar lahira, za ka yi musu maganar azaba, za ka yi musu maganar wuta, amma shakka ba za su ji daɗi ba. Dole ne su ji wannan abin da kake faɗa ya yi musu nauyi. Shi ya sa ya ce watadhkiri bi ayatillah, da wa'azin da nake yi muku, da tunatarwar da nake yi muku da ayoyin Allah, umarni da kyakkyawan abu, da hana mummuna da nake yi, idan shi ma ya muku nauyi, fa'ala Allahi tawakkal, to ga Allah na dogara. Wasu malamai suka ce wannan jumla ita ce jaza'u sharh, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkal, shi ne jawabin, to ni ga Allah na dogara. Kamar annabi Nuhu alaihi salam a nan yana musu, yana hannunka mai sanda, yadda ya ga irin yayyar da suke nuna masa, da gabar da suke nuna masa, da hanzarin da suke yi na su ga sun gaba da shi, ya fahimci cewa lalle ilalla suna shirya masa wani sharri. Sai yake gaya musu cewa ku je ku shirya sharrin duk da za ku shirya, abin nan da nake faɗa kuna gaya muku nauyi, to ni ga Allah na dogara, abin da duk za ku shirya ba zai cutar da ni ba. Annabi Nuhu alaihi salam ba wai yana nuna musu cewa a lokacin ne ya dogara ga Allah ba, a daman can mai dogara ga Allah ne, to amma a yanzu tunda ya yi hasashen cewa sun fa gaji da shi, to duk lokacin kuma da masharranta miyagu suka gaji da mutum, za su yi kokarin ya za su kawo karshen su. To da kai ci tunda kun gaji da ni, babu shakka akwai tunanin ya za ku ga karshe na, to ku sani a shirye nake domin ala Allah tawakkaltu, ga Allah na dogara. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan ala Allah tawakkalt jumla ce i'tiradiyya, wato ba ita ce jawabu shart ba. Jawabu shart shi ne fa ajmi'u amrakum, ala Allah tawakkalt jumla ce i'tiradiyya, jumla ce mu'tarada tsakanin jaza'u shart, tsakanin ash-shart wa jaza'u. Haka yana ce musu na dogara ga Allah, in har abin da kuke ganin na yake faɗa ya muku nauyi, fa ajmi'u amrakum, to ku tara ra'ayinku guri guda. Ajmi'u amrakum, a nan za mu ga annabi Nuhu alaihi salam ya ƙalubalance su da abubuwa biyar waɗanda ya bi su daki-daki, daga mafi sauki har zuwa mafi tsanani, domin ɗabi'ar masharranci kenan. Zai fara yin tunanin sharri, zai fara daga mai sauki ne har ya kai ga na sama, ba daga na sama zai yi wa ƙasa, ba zai yi tunanin abu babba ba na mugunta, kuma idan yana rage sai dai ya dinga zingaba. Haka ɗabi'ar masharranci take, mugu azali. Saboda haka sai ya nuna musu to ɗabi'ar takun haka take, don haka ga abubuwa nan guda biyar ku ce duk ku yi. Ya ce fa ajmi'u amrakum, na farko ku haɗa ra'ayinku ɗaya, wato kada ma ku riƙa yin tantama ku cutar da ni ko ka ku cutar da ni, ku yi min mugunta ko ka ku yi min mugunta, a'a ku bar ra'ayinku ya zama ɗaya kawai, shi ne za ku yi min mugunta. Wannan shi ne abinda logar Larabci take nuna idan aka ce ajma'a ra'ayahu ala kaza, ma'ana ya yanke zai yi abu kaza bayan da yana taraddudi, shi ne al'azmu ala fi'li shay'i ba'da taraddudi bayna fi'lihi wa ziddihi, bayan da mutum yana kai kawo in yi ko kai in yi, to sai yake abu guda kawai zan yi, to wannan shine ake kaiwa ajma'a alaihi, to ajma'a amrahu ala kaza. To idan da ra'ayyukan ku daban-daban ne, ko an zo mitin ma wani yace ayi kaza, wani yace a'a a dan saurara dan uwan mu ne, wani yace ku dube shi yayi shekaru, wani yace a'a annabi Nuhu yace a'a ku tsaya kan ra'ayi dai kawai, ra'ayin kuma shine ku cutar da ni, kada ku fasa abin da kuka yi niyya. Fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, wannan shi ne abu na biyu, wa shuraka'akum ay ajmi'u shuraka'akum, ku tattaro ababen tarayyanku, dukkan wasu wanda suke da ra'ayi irin naku ma kuma ba sa cikin mitin da kuke zama, ku kira wasu kuma su shiga su yi tarayya. Wannan ba kalubale ba, ba ku kadai ba ma da yanzu kuka yanki abin ra'ayin cewa ku fitar da ni, ku yi bincike ma idan akwai wasu ba su bayyana ra'ayinsu ba, amma irin ra'ayin ku gare su, su ma su zo su yi tarayya. Har kullum akai tarayya akan abu, to za a fi jin karfin yinsa, to ku yi tarayya gaba daya. Wasu malamai suka ce wa shuraka'akum, ana nufin gumakanku, ba kuna cewa suna cutarwa suna amfanarwa ba, to ku hada da su wajen cutar da ni, ni na ce ba za a bauta musu ba, kuma ƙarya ne bautar da su, to ku je ku nemi agajinsu, su ba su sa hannu wajen cutar da ni, wajen a kulla min wani sharri. A kira'ar jumhur wa shuraka'akum ana karanta ta bin nasu, wani ita ce kira'a mashhuriya, akwai kira'ar Yaqub da wasu daga cikin makaranta suna karanta ta bin ra wa shuraka'ukum, wace wa shuraka'ukum zai zama wato atafi ne ba akan amrakum ba, zai zama atafi ne akan alwawu da take cikin fa'ajmi, zai zama fa'ajmu antum wa shuraka'ukum, ku da ma abokan tarayya ku duk ku haɗu ku haɗa ra'ayinku ya zama ɗaya. Kaga wannan tahaddi ne, ƙalubale ne na biyu. Sannan sai ya ce da su thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye, ku fito ƙarara, domin duk lokacin da mutum yake abu a ɓoye a ɓoye ba zai tsaya yi shi ba cikin nutsuwa, ku yi abin a cikin nutsuwa, kuma ku fito ƙarara kan ma ku riƙa ɓoyewa. Ba na shayin cewa na sani ɗin, ko ku ji cewa na sani, ko zan ɗau wani mataki na ya zan kare kaina ko ungulu, wani kana tunanin ya za ka cutar da mutum, haka dinga yin abin a ɓoye, kai ya sani, in ya sani zai ɗau wani mataki ko ma ya gudu, to a'a, kar ku ɓoye, ku fito ƙarara, ku yi a cikin nutsuwa, hankalinku kwance. Thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qdu ilayya, tayu idan sun abin nan sun yanke shawarar cewa za su yi masa din, za su tutar da shi, daga baya wasu su ce to a dai gane shi, koyiwar haka ta faru, yace a in kun yanke kuzartar, kamar yanda sahara suka gaya wa fir'auna faqdi ma anta qad, ka zartar da abin da za ka yi, ka yi abin da za ka yi, wato kada ma ku ce ko bayan an yanke, kun san a kotu akan yanke mutum, ba a ce fa su maqdu alayya ba, domin akwai bambanci tsakanin qada alayhi da qada ilayhi. Qada alayhi ya masa hukunci amma ba lalle ya zartar ba, qada ilayhi ya masa hukunci kuma ya zartar, shi yasa ce su maqdu ilayya, ku yi hukunci, in kun yi hukunci kuma ku zartar. Kaga gaya nihaya koli kenan wajen kalubale. Sannan abu na biyu ce wala tunduru, kada ku saurara, kada ku yi jinkiri, domin ta iya yiwuwa bayan duk kun gama yanke hukuncin kuma kun kudiri aniyar za ku zartar, ku ce to a bari sai wani lokaci, ce za a zartar amma bayan shekara daya ko bayan wata ko watakila zai gyara halinsa ko zai daina. A'a, ba na son ku jinkirta mu, in yanzu kuka yanke hukuncin kawai ku zartar. Me wanda yake nuna maka? Bahaushe ya ce kowa ka ji ya ce a yi wasan jifa, ta taka dutse, ma'ana a shirye yake. Ya kamata masu hankalinsu su yi tunani, anya mai wannan maganar kuwa babu wani tare da shi, wanda yafi karfin mu dan kadan ne suka yi imani da shi, to amma kuma yana fitowa karara yana faɗa irin waɗannan maganganu, yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza, kuma kada ma a saurara, kada a jinkirta, a gaggauto da abu. Wannan zai sa masu hankalin cikin su yi tunani eh lalle wannan mutum abin da yake faɗa din nan ba banza ba, ya san abin da ya tanka, yana tare da wata kuwa akbaru min kuwatina, tare da wani karfin da yafi namu. Saboda ita su kansu waɗannan kalmomi gudar alama ce, dalili ne wanda yake nuna masu, wanda yake nuna gaskiyar Annabi Nuhu alaihi salam cikin abin da yake faɗa. Yace in maqdu ilayya wa la tunziru, sai yace fa in tawallaytu,
in tawallaytum fama sa'antukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin.
To saboda haka sai yake ga ku sai yace to fa in tawallaytum, idan kuma har kuka juya baya, fama sa'altukum min ajr, ban nemi wani lada a wajenku ba, in ajriya illa 'ala Allah, lada na kawai yana gurin Ubangiji, wa umirtu an akuna min al-muslimin, kuma an umarce ni in kasance tare da musulmi, in kasance daga cikin masu miƙa wuya ga Allah. Ce fa in tawallaytum, mace in kun kasance dama kun juya baya, ba ku yarda da abin da nake faɗa ba, to ai kun riga kun sani ku ma abinda da nake cewa ku zo ku yi na addinin Allah ba zai yana ku kai ba, bare ku tuhume ni da cewa wani amfani nake nema, kuma ba ku biya ni ba, da a ce biya na kuke yi sai ku ga cewa a'a ina tunacewa ne akan abinda nake da wani ɗan amfani a ciki, amma ku ma kun sani ma sa'altukum alaihi min ajr, ban taɓa cewa ku bani wani abu na lada ba akan abinda kuke faɗa, domin wanda zai baka lada shi ne wanda ya saka aiki, ko kuma aikin nan ba ku kuka samu ba, don haka dan me zai yi tsammanin ku za ku biya ni, wanda ya sani shi zai biya ni, in ajriya illa 'ala Allah, shi ya sani aiki aikinsa nake yi, don haka shi ne zai biya ni, kuma idan ga wanda zai biya ka abu mai tsokan da yafi na kowa, yau za ka tsaya ka yi ma wanda zai dan baka abin da bai kai karya ba, in da biya na za ku me za ku bani, hukamud dunya ne za ku bani, ko abinda zan ci in ce yi a nan, abinda ba zan amfana da shi ba a lahira. Ya qulu ibn adam mali mali fa hal laka min malika illa ma akalta fa ab illa ma akalta fa ablay illa ma akalta fa afnay aw labista fa ablay aw tasaddaqta fa amday. Dan adam in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ce kullun cewa yake dukiya ta dukiya ta dukiya da dukiya, da an yi magana ya ce dukiya ta kudi na jari na kadara ta kantina fanfanina. Annabi ya ce fa hal laka yabna adam min malika illa ma akalta fa ablay fa afnay. Dan adam akwai wani abin da zaka yi da awan naka ne cikin duk abin da ka tara, in ba dan abin da zaka ci a cikin ka ba ka kasayar, aw labista fa ablay ko abin da zaka sa tufar da zaka sa kuma ta tsuma, aw tasaddaqta fa ablay ko abin da zaka ba da sadaka wanda shine zai bi ka can, to wannan shi ne kawai ka san ka a cikin dukiyar ka ko mai kamar haka, to duk abin da zaku bani bai wuce abin da za ku amfana da shi ba, amma lada gwaggwaban lada shi ne abin da zan samu a gurin Allah, kuma wannan shi nake hali ne ba abin hannunku ba. Ce fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr, in ajriya illa 'ala Allah. Wasu malami suka ce shi kansa wannan jumlar ta gaba ita ma ƙarin fitar musu da tsammanin koye ji tsoronsu ne, me zai sa ka ji tsoron wani, zai za ka ji tsoron wani saboda abu biyu, ko dai saboda kana gudun sharrinsa, ko kuma a'a akwai wani abin da yake maka na alkhairi ya daina, waɗannan abubuwa biyu sun sa ka ji tsoronsa. To ayoyin da suka gabata Annabi Nuhu ya nuna musu baya jin tsoron sharrinsu, duk abin da suka yi niyya su yi, saboda haka ya yi ƙalubale ya faɗi abubuwa biyar matakai matakai, tun daga cewa su zartar da abu su kullici abu daya su tara ma waɗanda suke da ra'ayi irin nasu sannan kuma su yi masa hukunci sannan kada abin ya zama akwai sannan su yi masa hukunci sannan su zartar da gaggawa ka ga nuna baya tsoron sharru baya tsoron sharru to idan kuma abin da ya shafi alkhairi ne wato suna dan bashi wani amfani ne na duniya to daman can bai nema ba ba kuma su bashi ba to saboda haka akan me zai ji tsoron su babu sharrin da zai sa shi ya firgita babu kuma wani alkhairi tsakanin su na ungo-ungo da zai ji tsoron ya yanki daman miyagu azzalimai har kullun daman abin da suke barazana da shi makaman su kenan guda biyu ko dai su cutar da kai ko kuma in suna dan san maka wani abu su ce sun daina wannan shine makamin su ba su da wani abu sama da wannan in za su iya danne kamar su cire abin da yake cikin zuciyarka na gaskiya su jefar da karfi da yaci shi yasa zamu ga a tsawon tarihi abinda miyagu azzalibai suka yi amfani da shi kenan wajen yaki da masu gaskiya kamar yanzu ka dauki lokacin al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayin da daula gwamnati ke so ta tursasa su shi da mabiyansa akan sai sun yadda da muguwar aqidar nan mai cewa al-Qur'anu makhluq to al-Qur'ani halitta ne kamar sauran halittu ba wai magana ce ta Allah ba mu'tazila da miyagun malamai wanda suka shiga cikin fada irin su Ahmad ibn Abi Du'at suka tsaya suka ziga ainihin al-Ma'mun cewa lalle a kira malamai a tirsasa su sai sun bi wannan aqida karfi da yaji ai amfani da karfin daula da karfin mulki zamu ga amfani abinda suka amfani da shi wanda suka ga ba za su iya taba shi ta hanyar su cutar da shi ba sai aka ce to ai gwamnati tana taimakawa malamai shi a hana shi kamar Affan ibn Muslim As-Saffar ɗaya daga cikin malaman Imam Ahmad ne a lokacin da aka ga shi ba za a iya taba shi ba saboda ya kafu in aka taba shi to gaba ɗaya garin zai kama da wuta sai aka ce to shi ai yana karɓar albashi daga baitul mali a dakatar da albashi.